Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin, shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
To haka yake masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin yau da gobe. Inda a makon da ya gabata muka tattauna kan abin da ya shafi wato haƙuri a tsakanin ma'aurata, inda bakin namu kowa da ra'ayin shi, akwai wanda suke cewa mata sun fi haƙuri, a inda wasu kuma ke ganin cewa maza sun fi mata haƙuri a rayuwar aure. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, ko na ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin, tsakanin ke da mijinki waye fi haƙuri, ke kika fi haƙuri ko shi yafi haƙuri? Masu sauraron mu sai ku biyo mu domin jin yadda wato tattaunawar namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Kana ka da dai ku sha'afa, za mu kawo muku hira da mawaki, sannan kuma za mu garzaya fagen kwalam da makulashe mu ji mai bakuwar mu ta gabatar mana a cikin zauren namu.
Soyayya ta haɗa mu da dai, soyayya ba kuɗi ba ce wai da, soyayya ba wasai wa mai goda ba, soyayya ko talaka na yin ta, kai ali sai ka za ku mai son ta, rasini tuwai ta na jiran ka, kai dudu sai ka za ku mai son ta, maryama wai ta na jiran ka, kai rahu sai ka za ku mai son ta, lami shi wai ta na jiran ka, kai hajara sai ki za ku mai son ki, alhaji raba na jiran ki, soyayya ba wata ake yi ba, soyayya ba wushi ake yi ba, soyayya don ku to ku so juna.
Madalla a masu sauraron mu, kamar dai yadda kuka sani, a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Ajiya Binta, Aji Mu'az da kuma Aji Na'im, inda kowa da ya fadi ra'ayin shi. A yau dai za mu dora akan wato tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata.
To Aji Na'im, ka ce maza sun fi mata haƙuri, ina mazan da suke barin matansu wata biyu, uku, hudu, shida har shekara daya ba tare da sun waiwaye su ba? Akwai mazan da zaka ga cewa sun tafi daga barin je, ba mamake na aiki wani gari, iyalan shi suna wani gari, baya ba su abinci, baya kula da haƙin da ke kan shi, baya yin abubuwan da ya dace. Kuma a hakan kake ganin cewa maza sun fi mata haƙuri?
Wannan tambayoyin da yake min tabbas suna faruwa, amma wani lokaci ba za a ce za a dubi laifin da namiji ɗaya biyu yayi ba, a ce za a yi ma gaba ɗaya maza kudin goro. Wannan ba zai yi, wannan ba zai yi ba. Abubuwan da ke faruwa shine tabbas ana samun irin waɗannan matsatsololin, amma ba kuma shi zai sa ba gaba ɗaya ai kondemin din maza. To wannan shine yawanci matsalolin da ake samu, amma gaskiya wannan matsalolin an fi samu ne akan tsirarin maza. Kaman yanda na fara yin magana a farko, tabbas namiji shi shugaba ne. Kuma kaman yanda baba ya magana akan tarbiyya, tabbas an gina zamantakewa na aure da kuma hakuri na aure, dukansu an gina su ne akan tarbiyyar musulunci. Shi yasa kuma da aka zo akan wannan tarbiyyan, sai aka dauka namiji aka dora shi shine zai yi jagoranta akai. To in kika duba kuma lamarin da kuma suke tafiya tun daga wannan wajen neman auren, ya kamata a ce an fara tafiya da tarbiyyan da kuma hakurin. To tun a wannan lokacin, idan mutum a misali mace tana da hakuri, tun anan a misali zai gane, wata macen ma in mijin tana da hakuri tun anan wajen za ta gane. Saboda tun anan wajen especially mata, na sha samun complain haka, suna ganewa wannan na son su, daga nan za a fara shigo mai da wannan abun, a shigo mai da wannan, a shigo mai da wannan tun kafa. Amma haka zai yi hakuri ya danne har zuwa ai aure a gama. Amma ni magana da nake gani na maganan guduwa, in zaki duba analysis da ake, ko kuma zaki je ki dauki kila irin data saka da suke faruwa akan mazajen kila da suke guduwa, in kika je kika duba zaki samu akwai wasu matsatsoli ne da suka faru. Kila a misali yayi tunani ba zai iya ba, sai ya ce bari ya kara ambujin shi iska.
To kai da kai wannan batu aji na in baka ganin namiji yana da haƙƙi akan matan shi cewa ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ba wani matsala da zai sa namiji ya bar matan shi har na tsawon watanni ya tafi wai kawai dan ta bata mishi rai. Ai ko da ta bata mishi rai, ko da bata haƙuri da shi dai, an ce ya ciyar da ita, ya kula da ita. Baka ganin haka?
Eh, ba dan ta bata mishi rai bane, ban so ne in ban maudu'in da muke kai. Akwai abubuwa yawanci da suke faruwa. Especially kuma yawanci zaki samu gidajen especially mata, sorry to say, sun dan fi wannan matsala. Idan yarinyansa ta kawo masa abin da take so, to yawanci zaki samu wani lokaci uwa za ta shige gaba akan ga abin da diyata take so. Idan aka zo neman aure, za a bi ya mutum yake, ya dangin shi suke, sannan na biyu za a duba menene sana'an shi. Shi yasa a hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya zo kuka yadda da addinin shi da halayen shi, ku aura mai. Duk wannan abubuwan ba a dubawa. To in mutum ne zo zai aure bai da abin da zai ce da matan, sai a je a aura mai matan. To ni ina tunani idan na ga ma ya gudu, ba zan ga wani laifin shi ba. Laifin yana nan farko tun waɗanda suka ba shi. Shi yasa har yanzu ina kan bakana, babu yanda za a ce maza da mata mata.
To baka ganin kamar yadda Hajjia ta faɗi dai, kamar dai duka kowane bangare dai ana samun hakuri, dan gaba ɗaya kamar dai mazan dai sun fi matan hakuri. Shin da Alhaji Mu'azz yake cewa shi matan suna da, mazan na da hakuri amma mata sun fi hakuri, ita ma Hajjia haka ta faɗi. Kamar kana da abin faɗi ko Alhaji Mu'azz?
Assalamu alaikum. Kamar yadda ya faɗa, ko kuma kamar yadda kika ce, namiji yakan gude ban matarsa. Namiji yakan gude ban matar shi da hali biyu ko uku. Na farko, wata mata ke kuntuta ma ɗana miji, rasa inda zai sa kanshi, sai duba arzikin zara'a da ƴaƴa da sauransu, fitina yau daban, ta gobe daban, ta jibi daban, ta gata daban, sai ka rasa inda zaka sa rayuwarka. To sai mutu ya ce, to bari ba su iska, ba za ta ga amfaninsa ba sai ya gudu, ya bi gidan, ya tafi wani wuri, ya samu mota biyu, uku, huɗu, biyar, sannan ta ga amfaninsa. Na farko kenan. Na biyu kuma, mutum yakan gude ban matar shi saboda halin rayuwa na yau. Kana son iyayen matarka da ƴaƴanka da komai, amma baka da yanda za ka yi. Dole ka daga ka tafi nema, in Allah ya karata an dace, to in ba a dace ba, haka can za a je a gaci da wahala a dawo. Bayani na biyu kenan. Bayani na uku, ita mace, na yi imani har ga Allah wani zai iya kasancewa ya gudu ba saboda komai ba, saboda halin kasuwa. Me halin kasuwa? Kamar ni dan kasuwa, min ne muke sai da goro, sai a wayi gari bashi ya hauni, ba zan yi sallama da ku ba. Kin gane? Ba zan yi sallama da ku ba, kawai sai in daga in tafi nema. Ba zan yi tunanin iyali na bar samu, saboda ina tunanin me na bari a baya na tashin hankali na halin kasuwa na yau. to kin ji abin da yasa abin da ke sa wani ya gudu kenan bakin cikin iyali baka da abin da ba za ka ba su yanayin kasuwa ta sa ka gaba to duk irin wannan guda ukun su kan iya faruwa
to amma kana ganin guduwa shine mafita ba wani mafita kwata kwata sai dai namiji ya gudu ya bar iyalin shi baka tunanin idan ka gudu ma abin sai yafi sai yafi yin kamari
na gode miki Allah da manzon sa da halin da nake ciki amma ke baki bu ba amma kowane lokaci na tsare miki haƙinki kamar yadda Allah ya ce amma baki banni na huta ba fitina yau daban ta gobe daban ta jibi da manni ina iya bakin kokari na amma baki gani sai da kullum kina cikin kuntuta man da bakan tamun na rasa abin da ke man dadi sai in kauce in baki wuri kiga ina da amfani ko ban da amfani na farko kenan na biyu kamar kuma inda na ga miki yanayin al'amuran yau da kullum zai iya sa ni gaba ya kasance ni in miki kiraida ne muke kirena dole yanayin abubuwa kuma na kasuwa da sauran su shi ma yayin kasuwa kasance canjin kasuwa kamar da nake nuna miki na baki na farkon nan to haka wannan abu yake kayan mace da kauran su da sauran su amma baka huta ba wallahi tallahi zan iya gudu in baki in kyale ki in ina da amfani zaki gani in ban da amfani zaki gani to irin wannan duk yakan faru saboda kuma ganin mutun ya gude ban mace ai takan kama wani bi halinta ne wani bi halin al'amuran rayuwa ne yau da kullum bayan da zakai
to Hajiya a matsayin ki na mace a cikin wannan zauri me wani irin shawara zaki ba wa ƴaƴa mata hadda su ma maza kan batun ayi hakuri a cikin zamantakewar rayuwar aure
to ni dai anan shawara na shine duka dai mu hadu mu gyara su maza da suke tafiya suke ban mana nauyi akai daga nan tarbiyyar ta barbarewar tarbiyya ta zo in babu uba gaskiya wasu ƴaƴan sai a hankali ita kanta uwa ba za ta iya control din kanta ba balanta na tayi na ƴaƴanta sannan shawara na biyu shine mu dage mu nemi sana'an yi sana'o'in hannu dunkuna gashi nan ana yi sakoki dan girke-girken nan ba sai mace na da jari ba in dai har mace za ta dage za ta yi to in Allah ya da za a zauna cikin rufin asiri su kuma maza mai maza a duba Allah a taimaka mana dan Allah dan annabi da girman Allah muke roƙon ku a taimaka mana da mu da iyayen mu a daina gudu ana barin mu ayi hakuri a daina gudu ana barin mu rayuwa yanzu ta riga ta zama la haula wala quwwata dukkan mu sai mun yi hakuri abinda aka samu mu mata mu karba mu yi hakuri to dadin sana'a kenan in kina sana'a a ko babu Allah zai rufa miki asiri zaki in har fa akwai wacce magana ta baya tarbiyya dai in babu tarbiyya mace fa ba za ta iya ci da kai da ƴaƴanka ba za ta ce ai ba dan haka ka auro ni ba ni a gidanmu banga ana yi ba saboda haka duk tsanani duk wahala dole ubana shi yake nemowa to kai ma dole ka fita ka je ka nemo akwai matar da za ta nemi kudin mamijin ya bata ta nema za ta nema amma fa ba shi da kwano a gida saboda bai kawo ba to wannan dai duk dai sai mun hadu mun gyara gaskiya ana samun kalubale iri-iri akan waɗannan abubuwa Allah dai ya sa mu dace
to haka yake masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC yanzu kuma za mu je ga fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin da muke
labari karkata gura kanka haka ko ya kaje karkai rainin duk abin da ilahu yayi ba dita a hankali dama akan ambaka kai kai mata sauri dan iza amfanin ka
ba a garaje
in dai da rabo goma a kwana a tashi komai ne wasu na taba kuskure har sai su bar kan tsari a rashin tauhidi kun ga abun ba tsari ka sani kai ba jallata ala ya danan
kai ko ka wance
Sauda kuma yi
ta buja da ka da kore kanka dan Allah dai na kasara da ta amfanin ka karwa da ranka
kuma dalla to haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaƙi wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau
to kamar dinda ka sani suna Nazir H mai Atamba
To a matsayinka na matashin mawaki shin me jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsim cikin harkar waƙe-waƙe
Eh kin san ni gaskiya ma na farko litin ban taba tunanin cewa zan kasance waka da zama sana'ata ba hasali akwai abubuwan da nayi sana'an da nayi da yawa a baya to amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta mama ta tana faɗa mun takan yi mun wasu mata tsokana ta haka kene kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba yazo har na fara kasida sai na fara gaskiya na fara yaban manzana to daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burin naka
eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba in wayannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake ban damu da ko me zan samu ni dai kawai ya za ina achieving kuma mutum idan aka ce babba ne shi yafi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girma shi fata ni ma na kawo ne ce hukuma ta ila ma na wuce yanda yake
haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe
eh na farko da na fara waka ina samun matsala gurin kiɗa irin wayanda ake wa kiɗa sai nazo na fara koyon kiɗa da kaina nazo na fara buga kiɗa to na koyi kiɗa saboda waƙoƙina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari dinni ne da sauransu
to ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da kace zaka fara a lokacin
eh to gaskiya da farko ban samu matsala ba har yanzu ma kafin nan babanmu Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da yayi na duka sun ce mun in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada
to kana da ubangida ne
eh gaskiya akwai baran ce babu ba ubangida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma san wannan gaskiya
to wani waka ka fara rirawa
wacce na fara rirawa ko kuma wacce aka sani da ita a gari
wanda aka sanka da shi wanda yanzu da karira za san fa mai Atamba ne a cikin zauren namu
eh sun kai hudu ma amma dai baran yi daya akwai ta yake cewa ga gidana baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙi na kuma wanda sun biyo baya
to wani irin waƙoƙi kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu waƙoƙi da kake
a'a ina waƙoƙin aure siyasa duk dai waƙar da ce ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana waƙan zagi ko san mutunci gaskiya
to tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe-waƙe ko in ce sana'a ta waka wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta
Eto kin san ba ma ni ba indai har dai aka ce mutum wai nema yake kowane bangare yake a ciki to gaskiya sifa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman daukaka balle ma a ce abu na mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasala da yake a shi da abubuwa da yawa sai ka ganshi dai kai hakuri kuma haka daka dauka kuma za su ci gaba da karuwa ba su taba karewa ba so dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wai da ka ji daki ka kulle kanka ba mutane ne yau ni malamai ma nan ake musu hasara, malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan, ai dole dai kai haƙuri. Wani ba ya so ga kaji, wanda suke kan kadamin ba su su ga wani ya fi su, kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbala mun fuskance shi, amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake, mun riga da mun rike Allah
mun amince
to nasara mutum ta zuwa haka. Ina business, hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu a kana sai da su
kace dai dan kasuwa ne babba
sosai ma ai to ai bara tsaya gude ba kin sai ne an rashe shi a nan rayuwa abubuwan su kan jiya kuma cike kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo ka da rasani gaskiya
to shada ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne
a ƙarshe me zaka ce
eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wayanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙina ina ƙaunar su kuma insha Allah ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙina da nake shirin yi musu kuma insha Allah kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating dai kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allah
to da wani waka zaka rufe mana ƙarshe
eh sai bai rufe da Ershila wata waka ta Ershila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da Ershila amsa
hakan nayi ham dada
duba
na ki dan shila
in a ka banke a duniya ta hana yi dace da Ershila
amsa
hakan nayi ham dada
duba
na ki Ershila
kai ke masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da bakuwar mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har na manta sunan to amma aka ce wa bakin mai ita ta fi dadi to bismillah Maryam
wayo Allah duwo
Assalamu alaikum. Da yau dai za mu yi potato wraps ne mai sauki sannan kuma dai low budget ne shi ma.
Ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan.
Eh haka. Abinda muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan flour, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama amma wannan optional ne. Shikenan abin da muke bukata sai dan suga muke bukata
to bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi
okay da farko zaki samu da kwanki mun zaki samu flour ki kaman kofi biyu ko kofi ɗaya ma depending da yanda kike da san yawan sa so kaman kofi biyu in kika samu zaki saka kwai guda daya sai ki sa kwai guda daya sai ki sa dan suga ki sa dan gishiri in kin sa dan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba vanilla flavor din ki dan kadan in kika kwaba shi sai ki kwaba shi ruwa ruwa kaman zaki waina flour in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina
dan sa shi kwabin kenan
eh kwabin in kika kwaba shi kaman waina flour dai wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki sossoya shi kina tarawa shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin
za a mashin din shi
sai ki zo ki mashin din sa sai ki samu albasar ki dan soya ta ki dan tanana ta albasar ki ka dan tanana ta ki samu ta dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman ki yanyanka dan naman ki kanana kin saka ko kuma dan mincemeat din ki in ma baki a so ko kuma baki a bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning din sa ki spices din sa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyar shi wannan kaman waina flour da kika yi crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne wanda zai miki kaman square haka in kika tattara su sai ki zo a oven tray dinki sai ki dan shafa dan mai kadan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki ki dan gasa shi a medium heat in ma ba ki da oven zaki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai kina dan gasawa ka dan sama da kasa sama da kasa to kin gadi shi ba shi da wahala gashi da sauki zaki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta
To uwar gida a gida kin dai ji hadin da bakuwar mu a yau ta yi mana fatoto raps inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai akai a gida dai aka mishi wannan hadin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke ka muku a ko da yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai ƴan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatan me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga satan an sanan bakwar mu ayo ta ba mu ta fatan za ku tara da mu a wato shirin mu na gaba dan jin me kuma bakwar mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri iri da muke gabatarwa
ni da ke mun dace kawana ta hada mu matar da nake son da mun yi aure ne zan miki tarantas
ni da kai mun dace
tarantas
kawana ta hada mu
tarantas
Kake masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa taka taka dai ana muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe ta fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala yau gare ku sai ni Ruqayyah Bashir da na gabatar da shirin nake cewa fi salam
Zina tuwai da na jiranka kai juju sai ka za mu mai sanka Maryama wai ta na jiranka kai rahu sai ka za mu mai sanka Lamishi wai ta na jiranka kai Hajara sai ki za mu mai sanki Alhaji Rama na jiranki soyayya ba wana ake yi ba soyayya ba wuce ake yi ba soyayya
masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Ruqayyah Bashir da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.